Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis uku ga watan Satumban shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballe, hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aike da wata takarda ga jihohin Amurka 50 da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta. Tana mai cewa su kintsa don raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis, wani biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi nashi rangadi a yankin. A jiya Laraba ne kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana goyon bayansa ga kasar Iraki a matsayinta ta kasa mai cin gashin kanta. Ya ce babban kalubale da ke gaban kasar shine mayakan IS da kuma tsohon bakin kasashen waje a cikin harkokinta.
Labaran duniyar kenan. Masu shari'a kan al'amuran yau da kullun sun fara tofa albarkacin bakin su kan karin farashin dakon man fetur daga Tefo da kamfanin kasuwancin albarkatun man fetur din Najeriya PPMC yayi.
Yaushe suka rage kudin wannan kuma suka sake dawowa da ciwar sun yi kari. Ba a yi la'akari da halin da mutane suke cikin kuncin rayuwa da fatara da talauci ba, sannan kuma a zuwa karin lafta ma mutane wanda wahala.
A jamhuriyar Niger kuwa jagororin jam'iyyun adawa sun kafa wata sabuwar kungiyar gamayya da suka yi wa lakabi da CAF 2021 domin tunkarar zaben watan Disamba. A can jihar Nasarawar Najeriya kuma gwamnatin jihar ta ce tana tuntubar wasu jihohin kasar domin su zo su kwashe mata da yara da suka kwato daga hannun yan kungiyar Dar es Salaam da sojojin kasar suka tarwatsa sansanin su. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan kuma Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aike da wata takarda ga jihohin Amurka 50 da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta. Tana mai cewa su kimtsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba, wani biyu kafin zaben shugaban kasa, a cewar rahotannin kafafen yada labarai da dama a jiya Laraba. Takardar mai shafi hudu da aka aike wa gwamnoni a cikin watan Agusta, CDC ta faɗa wa ma'aikatan kiwon lafiya da su shirya tsarin raba maganin kafin ranar 1 ga watan Oktoba domin ya zo daidai da ranar farko da za a fara fitar da rigakafin COVID-19. Jihohin a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za su amshi takardun neman izini daga kamfanin McKesson Corporation da aka bashi kwangilar raba magungunan tare da hukumar CDC domin kai magunguna a ma'aikatan kiwon lafiya na jihohi da na ƙananan hukumomi, inji daraktan CDC Robert Redfield a cikin wasiƙar ranar 27 ga watan Agusta a cewar kafafen labaran. A halin da ake ciki, ma'aikatan kiwon lafiya sun ce ba su da isassun ma'aikata da kudade da kuma kayan aiki wanda za su ilmantar da mutane akan magungunan da kuma rabawa da ma ba da maganin da kuma sa ido akan ɗaruruwan miliyoyin magani da za a yi amfani da shi, bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai AP. A wani binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta Up and North ta gudanar, an gano rabin Amurkawa ne suka ce za su karɓi maganin. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta ce ba za ta shiga cikin shirin ƙasa da ƙasa na samarwa da sarrafawa da kuma raba maganin COVID-19 ba, saboda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ce ke jagorantar shirin. Sama da ƙasashe 170 ne suke tattaunawa akan wannan shiri na samar da maganin rigakafin COVID-19 a duniya da aka yi wa lakabi COVAX, wanda aikin haɗin gwiwa da WHO ta shirya tare da ƙungiyar tattara tallafin nazarin maganin rigakafi da kuma ƙungiyar haɗaka ta masu ba da maganin rigakafi ga ƙasashe masu tasowa ta Gavi. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis, wani biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi rangadi a titunan Midwestern a cikin buragudan rikicin zanga-zangar da harbin wani bakin fata da farin fatan dan sanda ya yi ta haddasa. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai gana da al'ummar Kenosha, birni mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Kwamitin ya ce daga bisani Biden da uwar gidansa Jill Biden za su gudanar da yakin neman zaɓe a wurare daban-daban. Ziyarar Biden ce za ta tabbatar da irin goyon baya da shi da Trump za su samu a siyasance akan wannan batu mai tsarkakiya na wariyar launin fata da kuma cin zarafi da 'yan sanda suke yi wa marasa rinjaye. Wannan batu ya bayyana ne a lokacin da wani bakar fata George Floyd ya mutu a ƙarshen watan Mayu biyo bayan kama shi da 'yan sanda suka yi a Minneapolis na jihar Minnesota, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar na mutuwar Floyd da wasu su da dama a irin wannan yanayin. Trump ya bayyana goyon bayan 'yan sanda yayin ziyarar tasa, ya ce suna buƙata ku dage, ku zama masu ƙarfin hali, ku kuma yarda ku haɗa hannu da waɗansu kamar dakarun kwantar da tarzoma domin shawo kan tashin hankali. A jiya Laraba ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana goyon bayansa ga kasar Iraki a matsayin kasa bai cin gashin kanta, ya ce babban kalubale da ke gaban kasar shine mayakan IS da kuma tsoma bakin kasashen waje a cikin harkokinta. Faransa ta kuma goyi bayan yunkurin Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi na ladabtar da duk wasu mayaka a cewar Macron yayin da yake rangaji a birnin Bagadaza, yana mai nuni da kungiyoyin 'yan bindigar Shi'a masu samun goyon bayan Iran. Za mu ci gaba da yin tsayin daka saboda yaki da kungiyar IS bai kare ba, amma kuma dole ne a yi komai da tsari kamar yadda yarjejeniya da ka'idoji suka tanadi a mutunta kasar Iraki a matsayin mai cin gashin kanta, yana faɗi a wurin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Khadini. Ziyarar Macron ita ce ta farko da wani shugaban kasar Yamma ya kai a Iraki tun lokacin da Khadini ya hau karagar mulki a matsayin shugaban gwamnati na uku a cikin makonni goma mai yawan rikici da suka biyo bayan bore da aka kwashe watanni ana yi a kasar, wanda yaki da mayakan IS ya daidaita da cin hanci da rashawa da kuma matsalolin tattalin arziki.
A gaida Babu Yakubu Makeri dan ba da Juma'a ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leka a bangaren rahotanninmu. A Najeriya, kamfanin kasuwancin albarkatun man fetur PPMC ya fitar da wata sanarwa jiya Laraba da ke dauke da karin farashin dakon man fetur daga Deford zuwa naira 151.56 kan kowace lita, sabanin naira 138.62 da ake dauka a baya. Wakilin Madina Dauda na dauke da karin bayani.
Wannan sanarwa na ƙarin kuɗin dakon man fetur ɗin wanda aka raba wa manema labarai na ɗauke da sa hannun manaja mai kula da depo mai suna GO Abalaka, kuma kamfanin PPMC wanda wani reshe ne na ma'aikatar man fetur ta ƙasa wato NNPC ta amince da shi. A lokacin da yake bayani akan ƙarin, mataimakin shugaban ƙungiyar man fetur masu zaman kansu Ipman Abubakar mai gandi ɗakin gari yayi nazari.
Yanzu dai mun tashi da sabon farashin mai domin NNPC ta yi ƙarin kuɗin mai zuwa 147.76, saboda haka mu ma 'yan kasuwanmu na Independent Petroleum Marketers mun ba su umarni na su ci gaba da sayar da man su akan 158.60.
Bayanin ƙarin man fetur daga naira 148.80 zuwa naira 160 bai ma mai nazari al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar Daɗi ba, inda yake gwamnati ta fito kiri-kiri ta nuna rashin tausayi ga talakawa.
Yaushe suka rage kuɗin wannan kuma suka sake dawowa da ciwar sun yi ƙari, ba a yi la'akari da halin da mutane suke ciki na kuncin rayuwa da fatara da talauci ba, sannan kuma a zuwa ƙarin lafta ma mutane wanda zai wahala bayan ba a neman musu wani hanya mafi ala wanda zai kawo sauki gare su ga halin da suke ciki. Amma a wannan ƙari babu tausayi, babu imani a cikinsa. Allah ya sauke.
Amma tsohon muƙaddashin shugaban ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce ba ƙarin kuɗin mai ne mafita take ba, ya ce gwamnati ta tada matatun man ƙasar idan ana so a samu sauki.
A gyara mana refineries din mu su yi aiki, idan su yi aiki na tabbata koda kashi 30 ne ko 40 na buƙatun mutanen Najeriya 'yan refineries din mu sun samu. Magana ta ƙare, babu duk wata ƙarya da za a sake mana.
Da na zaga gidajen man fetur guda uku waɗanda ke cikin garke a babban birnin tarayya Abuja, na zanta da Habibu Aliyu wanda na same shi yake rike da jerika mai ɗauke da mai lita 10. Ga yadda hirar mu ta kasance da shi.
Okay, sunana Habibu Aliyu.
Nawa kake sayar da lita 10 na man fetur?
Ina sayar da shi naira 1,800. Muke sayar da shi.
To me yasa abin ya tsada haka?
A gaskiya saboda yanayin abubuwan ne sai a hankali, kuma sannan musamman ma a haka mutane wasu ba sa sayen shi haka.
Ba sa sayen shi haka? Me yasa ba sa sayi?
Saboda gaskiya wasu sai a hankali ba a moli. ba kuɗi.
Sanarwa na cewa wannan ƙarin ya fara aiki ne daga ranar 2 ga wannan wata na Satumba, kuma an ƙayyade kuɗin ne a bisa ƙarfin farashin mai a kasuwar duniya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, yanzu ga Baba Yakubu da labarin duniya kashi na biyu.
Kasar Jamus ta faɗa a jiya Laraba cewa gwajin da aka gudanar akan samfurin ƙwayar halitta da aka ɗauka daga jikin tsohon shugaban ‘yan adawar Rasha Alexei Navalny ya tabbatar da gubar ƙungiyar Novichok ta zamanin Soviet. Wani ɗakin gwaji na musamman na ma’aikatar sojin Jamus ya ba da tabbaci an kai masa harin guba ne na ƙungiyar Novichok, inji mai magana da yawun shugaban Jamus Angela Merkel Stephen Sebert a wata sanarwa da ya fitar. Mai magana da yawun hukumar tsaron ƙasa ta Amurka John Elliott ya ce Amurka ta yi matukan bakin cikin wannan sakamakon gwaji da aka fitar a jiya Laraba, ya kuma kira harin guba da aka kaiwa Navalny abin Allah wadai. Ya ce za mu yi aiki da abokan kawance da kuma kasashen duniya domin hukunta duk wani dan Rasha da aka samu da hannu a ciki, duba da inda shaidar zai kai, kana za a dora takunkumi akan kudade da suke miyagun ayyuka, inji Elliott. Shi ma babban sakataren kungiyar tsaron NATO James Stoltenberg ya tofa albarkacin bakinsa inda ya nuna kaduwarsa kana ya Allah wadai da harin.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jamhuriyar Nijar jami'an hamayya sun kafa wata sabuwar kungiyar gamayya da suke walakabi da CAF 2021, wadda a ƙarƙashinta suka ɗauki alƙawarin tafiya kafaɗa da kafaɗa domin ganin sun yi nasara a zaben watan Disamba da ke tafe. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sila Mumun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dubban magoya bayan jam'iyyar adawa na FRDDR da SP da FUA da FDR ne suka hallara a ɗakin taro na Palais du 29 Juillet domin jaddada goyon bayansu ga wannan sabuwar tafiyar da jagororin 'yan hamayya suka sa gaba a ƙarƙashin gungun da suka kira Coalition pour une Alternance Democratique CAP 2021. A ƙarƙashin wannan sabon salo, 'yan adawar na hangen samun gagarumar nasara a zaben gama garin watan Disambar 2020, kamar yadda kakakinsu Madam Bayar Maryama Gamace ta bayyana a wannan sanarwa. Wasu gaggan shugabannin 'yan adawa galibin su 'yan takara a zaben shugaban kasa mai zuwa ne suka jagoranci bikin kafuwar wannan hadaka, irin su tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji da tsohon Prime Minister Hama Amadu na Model Lumana da Ibrahim Yakuba na MPN kishin kasa da Amadu Jibo Max na Ini da Amadu Abubakar Sise na IDR tabbat da dai sauransu. Da wannan gangami shugabannin kawancen na CAF 2021 sun zarce da wani takaitaccen taron manema labarai wanda a yayinsa jagoran 'yan adawa Hama Amadu ya sake tunatarwa game da yanayin da aka gudanar da zagaye na biyu na zaben 2016, wato lokacin da yake tsare a gidan yarin Filinge, a wani lokacin da ya kamata ya yi yakin neman zaɓe a matsayinsa na wanda zai fafata da ɗan takarar PNDS na wancan lokaci, wato Isu Muhammadu. Yana mai nuna takaicinsa a game da yanayin da ake tsare-tsaren zaɓe a yanzu haka. Sabili kenan ya ce ya zama wajibi 'yan kasa su tashi tsaye don ganin komai ya gudana cikin yanayin adalci da gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to daga batun siyasa a jamhuriyar Nijar sai tsaro a Najeriya. Umar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa ta ce tana tuntubar jihohin kasar don su kwashe mata da yara da suka kwato daga hannun ƴan kungiyar Daris Salam da sojojin kasar suka tarwatsa sansanin su dake karamin hukumar Toto. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa Zakara Alumaga ya ce mata da yara 778 ne jami'an tsaron kasar suka mika wa gwamnatin jihar. Zainab Babaji Gareki.
Mata da yara 778 ne duka-duka, amma jihar Niger sun zo sun diba nasu, daga Kogi kuma ma su ma sun zo sun dibe nasu. A yanda ina miki magana nan sauran jihohi ma suna na hanya. Mun samu cigiya daga gwamnan jihar Kano cewa za su zo su kwashe mutanen su.
Ba a cikin su ba ƴan jihar Nasarawa ne?
Akwai ƴan jihar Nasarawa mata 8 yara 11. Yanzu haka ma mun tashi kenan a wani ganawa da mataimakin gwamna a dan gyara wayannan in za mu yarda su a gidajen su, kada kuma ma she sun riga sun zama da ra'ayin mutanen da yi salamu.
To amma magajin su fa?
Bisa ga abin da shi shugaban soja Major General MG Ali ya gaya mana lokacin da suka ga sojojin sun tsare
sun gudu ke,
to an bar mata da yara domin dama an san in ana wannan iri rikici ba a kashe mata da yara.
Yankin na Toto dai ya sha fama da ayyukan ƴan ta'adda da sacar mutane don neman kuɗin fansa. Ko a kwanakin baya wasu da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyen Dausu suka kashe mutane suka kuma ƙone akasarin gidajen garin, wanda ya sanya waɗanda suka tsira da ransu gudun hijira a garin Umasha. Na zanta da wasu daga cikin su don jin halin da suke ciki.
Munana ejere sosai ne, tunda inda muka gudu zuwa yanzu nan ba mu saba da wurin ba, da ke yanzu muna wahala, abinci ba ba abin, amma su da haka na har yanzu mu samu tallafi ba, ababai da muna sana da su duk an koko ne yanzu nan, da ke mun zama abin sosai. Idan muka samu tallafa yanzu wallahi za mu koma gida abinmu.
Sunana Halima Ibrahim da Dabansu. To a tun da wannan sake hankali ya zo dai ba za mu gasu da gona kuma ba, abinci ma wahala ne, da ke yara mu za su kwana ma da kyanni, ga sanyi ga sauro, muna na garin mutane ne ba wanda suna ta magana ba su gaji ba.
A ranar da gida su muna fata gwamnati da yin bai don rahama ai muna taimako a jihar muna gidajen mu.
Kan haka ne shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa Zakari Alumaga ya ce
yanzu haka dai abinci dai da za a kai musu an samu abinci, sauran kayayyakin gine-gine da sauransu da gwamnati sun ce a kaya, to an bada aiki cigiya a jihar a tsaya a kawo an riga an shirya za a ba su abin da ya kamata.
Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa kenan Zakari Alumaga. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ta gaida Zainab. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60, sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta biyu Africa akan mita 202.5. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyuhausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Likitocin asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano sun ce matashin nan Ahmed Aminu da ya fuskanci akubar dauri a wurin mahaifinsa na tsawon shekaru 7 ya kama hanyar komawa hayyacinsa, yayin da gwamnatin jihar Kano a nata bangaren take daukar matakai akan mahaifin bayan kammala binciken yan sanda. Shirin domin iyali ya ziyarci matashin a gadon asibiti. Ga bayanin da ya yi wa wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori.
To ina iya cewa na zo ziyara ne, ni iya cewa ina gaida ƴan uwana musulmai da muke tare. To ni ina cewa mun zo ne ziyara wajen ƴan uwan babana, shi ne na akasi ne faru da abin da haɗan da ƙannena da hanyoyin rigima da suka nakasa ni. Muna san ba abin da ne har ga Allah. Shiga nan na shiga wannan matsalan da nake a nakashin nan.
To menene ya hada ku da su?
Eh to abin da hada ni da su gasnin ne su ba su ka akwai mu'amala ni da su da suke ganin da yanda suke ganin suka iya cewa saboda irin abin da ya hada min da su irin rigima ce ta hanyar faɗa haka ga yanayin rayuwar da suke da na hanyoyin jikin da rai da saboda yanayin yan'uwan baba ta suka ba su jikin garai shi ne suke wannan kishi na bakin ciki shi ne na zo ziyara da wajen yan'uwan baba na shi ne amfanin da suka gani a cikin wannan matsala yau yan'uwana yan'uwan baba ta ba su san ina cikin wannan wahala wannan wuyar ba shi yasa nake ina kan wannan matsala shi yasa nake neman alfarma da alfarma da roƙo
yanzu a kasan a ina kake
to shi ne anan ce mai kamar ina asibiti nake
wanda asibiti aka kawo ka
to asibitin kamar asibitin da ana suka ce ne ko asibitin ƙashi ne
asibitin murtala
asibitin murtala
yanzu da ka zo kwanan ka nawa za ka iya tunawa kwanan ka nawa anan
to kwanan zan iya kwana biyu ne aka ne ya shigo wannan matsalar shi ne abokan yin da suke tambaya ta ne suka ce na san da wani cewa Allah ban san da wani abu ba da shi zangina nura zangina da shi da baba ne suke cewa na san da wani cewa Allah ban san da wani abu sai dai yanayin bata mun sunan da suke a unguwa.
Menene alaƙa ku da babanka ya alaƙa ku take a baya?
To abin da yake la'akan mu ga babanmu ni da shi to muna shiri da shi to shin matan babanmu ne ta aura to izini shin kaman babata ita ta haifi babata ta yasa ciki kaman ɗan yasa ciki to baban mazan na bashi mutuncin girmama shi shi ne yake cewa annabi kiran ta matsayin matan babanmu ko babanmu shi ne ba mu iya cewa muke shiri da shi to amfanin da muke yin discussing hanya da shi yake cewa shi zai kuma wani auren daban shi bai kamata ce na gasa ne haka a yanzu ban samu lokacin zan ce an send you over the mission priest for this hour for this hour ya yi sa'in shi ga wani hadis
yanzu ka fara samun sauki ko?
Yanzu ɗan damu-dama
da aka kawo ka asibitin nan dame-dame kake ci?
Da aka kawo na asibitin na ambanin biredi rabi da ambanin biredi rabi da kuma shayin da aka bani da kuma kosai na naira 30 haka
yanzu menene yake maka ciwo a jikinka?
To abin da yake ni dai ke min ciwo shin kashina yana turin fita kuma jikina weak kuma ba ni da
rauni
jikina weak kuma ba ni da jini a jikina kuma jikina weak kuma ban da sauran su kuma
wai ka yi makaranta kuwa?
To na yi makaranta to yadda kannin na da yadda suke sani mantuwa hakan makarantar da ya yi na yi makaranta ba yi ban makaranta
ajin ka nawa a wacce a makarantar da ka
yi? To ajina a makarantar da na yi a northern school din da na yi to ajina shida da na ke wani
northern school ko secondary?
Secondary school ne da na ke secondary school to shi ne hanyoyin agasinin da yadda suke sani hanyoyin mantuwa.
Za ka iya tuna sunan makarantar ku?
To zan iya tuna sunan makarantar da ya dan kwanta mini na yi karatun Muhammadiyya irin karatun Islamiyya a Arabi su ma na dan yi akwai wanda na yi karatun Islamiyya a Arabi na dan yi akwai na dan yi a kai na sa wanda na sani alhamdulillah kusan da aka tsere ni abin da ni ke yi ina zuwa ne ina alola ne sallah ka a kama abinci in ci sannan kuma in je in kwanci zai in kwanci in tashi zai in tashi in zo na.
A cikin hiransu da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kano Dr. Zara'u Umar Mahmud ya tambaye ta ko gwamnati tana da niyyar shiga batun tuhumin mahaifin da iyalinsa dangane da halin da matashin ke ciki sai ta bayyana cewa
to ai gwamnati ta gama shiga saboda yanzu mu da muka kai shi muke dan kula da al'amarin shi ai ka gama za mu bari yanzu da za a ce police sun sake su ko an manta da su ai mu ma kuma za mu shigo kuma kar ka manta human rights da wai duk suna ciki ai kusan an gama dan dole sai an bi kandin wato wannan din shi yasa na ce maka su yan sandan nan su za su suke binciken da ya kamata su za su nuna me ya dace saboda su za su ba mu menene wato hasken dalilin da ya sa ma suka yi mai wannan abu ta nan ne za a gane ma menene matsalar da sauransu
ta yadda ake wannan sai ga wani rahoto a shekara kuma masu manazarta suna ganin cewa ma watakila wannan wasa shi diban fari ne kamar wannan ya bude wani sabon babi da watakila din hukuma ta karasa ido za iya samun al'amura masu kama da wannan me tunda ma'aikatar ki tace ke daukar gabarin al'amura masu nasaba da wannan yanayi yanzu kamar an zaburar da ku ne idan haka ne me kuke yi wanda tsamara kuke yi game da binciken irin waɗanda kuma matakan da suka dace
to dama bincike dai ana ta yi kuma matakan da suka dace kusan ana dan dauka amma abin da ya burge ni yanzu samun wannan yarinya da ta ji labari har ta je ta yi kokarin fito da wannan yaro to shine babban abin da ya burge ni shine wato matakin farko wanda mutanen jihar Kano za su kula cewa ai makwabtansa akwai irin wannan matsala su ma bar su yunkuri su sanar tunda kaga haka har na biyu ya fito to na uku zai fito na hudu ma haka dama kusan ba yau muka fara yanzu ga ina da wata yarinya a gidan yaran mu wanda aka kawo ta irin wannan din irin wannan yaran exactly yadda yanzu in ka ganta ba za ka taba gane ta ba za ka taba cewa ita ce aka kawo ta wannan yanayin ba to amma shi ma din makwabtan ne dai da wannan masu dan haka akwai irin wannan abubuwa suna nan daidai ko a cikin gidajen mutane wannan tumbutsowar zai sa mutane su fito domin su sanar da mu a ina ne ake galabaitar da dan adam dan kuma mu san yadda zamu yi mu taimaka a fito da shi a raba shi da wannan kangi insha Allah
akwai wani tsari misali na musamman ko shiri da kuke yi watakila ko dai an karar da mutane su dinga kawo irin wannan rahoto ko kuma a tsari na bincike don zakulo irin waɗannan al'amura
ai kusan kullun a bayani ana nuna cewa idan an ana da wani guri da ake takurawa kowane irin nau'i na dan adam mace ne ko namiji ne ko yaro ne ko babba ne ko a sanar da hukuma yawanci masu kula da sha'anin yara mata dai sha'anin dan adam zaka ga suna yawan faɗan wannan cewa a fito da hukuma don ta sani kuma ni abinda nake gani Kano misali yanzu a wannan zamanin na social media da abubuwa wasu abubuwan da ake ganin kamar a boye suke ba za a faci boye ba wani abu da yake boye yanzu komai zai iya fitowa kuma ya baka mamaki ta inda ma ba za ka san zai fito ba kawai dai ka cewa za ka yi a kira ga waɗanda suka san sun rike irin haka da akwai wanda suka boye suke wahalar da su tun wuri su ce sai sai ta wa kansu don su fita don dokar da za ta fito nan gaba ko wahalar da wanda ya yi wannan abin nan gaba da zai samu zai fi na yanzu saboda yanzu ai sun san cewa wani irin mataki gwamnati take dauka akan irin wannan to ya kamata su ma su ji tsoron Allah su daina
kamar gwamnati wannan zai sa ta dauko tsari na daukar tsauraran matakai akan iyaye irin waɗannan kin
ba dole ne ai ka su dama akwai doka duk wanda aka cizgunawa akwai dokar da ta yi magana cewa ramin ne ya zama to ka wahala da dan adam ko ka cutar da dan adam babba ko karami mace ko namiji akwai doka
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilin mu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin yanzu a madadin sa da kuma Chibahiro Dedone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu
kai mata su ne duniya
a gaida alheri Grace Abdu to yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da labarai a takaice
Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aike da wata takarda ga jihohin Amurka 50 da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta tana mai cewa su kintsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba wuni biyu kafin zaben shugaban kasa a cewar rahotannin kafafen yada labarai da dama a jiya Laraba dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis wani biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi rangadi a titunan Midwestern a cikin buragudan rikicin zanga-zangar da harbin wani bakin fata da farin fatan dan sanda ya yi ta haddasa kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai gana da al'ummar Kenosha birni mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan kwamitin ya ce daga bisani Biden da uwar gidansa Jill Biden
za su gudanar da yakin neman zabe a wurare daban-daban.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da hanki idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishin mu ne mai da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Bakiri wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma shi Bahira Jojine da ya hada mana shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu kasance lafiya.